بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 16 ga watan Zulqa'da, hijira na da shekara 1432, daidai da 14 ga watan Oktoba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na biyar daga cikin jeran giyar karatuttukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'a'uha, wallafar al-Imam al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah. Idan jama'a ba su manta ba, bayan doguwar muqaddima wadda ke dauke da tarihin malamin da tarihin da'awar shi, kuma irin yadda ya tsara wannan littafi nashi na Ahkamul Jana'iz, da kuma bayani dangane da dalilan da suka sa shi ya rubuta har zuwa lokacin da ya ainihin wato rubuta littafin, a yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda ya ce awwalan ma yajibu ala al-maridi, abu na farko abubuwan da suka wajaba ga mara lafiya. Kamar yadda malam ya bayyana a jiya, idan ba a manta ba, yake cewa a yadda ya tsara rubutun littafin, a yadda al'amura sukan faru ne, kaga dai rashin lafiya galibi ita ce take gabatar ainihin wato mutuwa. A sakamakon haka, a nan zai karantar da mu irin ladubba addu'o'i, fatan alheri, maida al'amari ga Allah, da kuma karɓan ikon Allah da ƙudurar shi dangane da rashin lafiya, sannan da kuma kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki da ake so ainihin duk mara lafiya ya rinƙa yi. Shine malam ya ce alal maridi an yarda bi qada'illah wa yasbura ala qadarihi wa yuhsina adh-dhanna bi rabbihi dhalika khairun lahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن برب بالله تعالى، رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. بيقول فصل نفرقو سيكم يا سان يا لمبا تفرقو اتأكي كرا فقرة wato al-faqaratul ula, gaba ta farko ta wannan littafi. Malam yace alal maridi an yarda bi qada'illah, wajibi ne ga mara lafiya ya yarda da hukuncin Allah madaukakin sarki, cewa ita rashin lafiya hukunci ne na Allah, Allah ne ya nufi haka. Wa yasbira ala qadarihi, sannan yayi hakuri akan kaddara Allah, iko ne na Allah da iyawar shi. Wa yuhsinu dhanna wa yuhsina adh-dhanna bi rabbihi, sannan kuma ya kyautata zato ga ubangijin shi. Abinda ake nufi da kyautata zato shine kar ya dauka cewa Allah ya ki jinin shi ne, Allah baya kaunar shi ne, ko kuma subhanallah yayi tunanin cewa Allah ubangiji ne mai keta ga bayin shi. Ni haka ya muna na zato ga Allah, ba haka Allah yake ba. Allah yana aikata abin da yaso, a san da yaso, ga wanda yaso, ko da yafi kowa san wannan bawa. Misali annabawa, annabawa Allah yana dora musu dukkanin nau'ukan cututtuka da yake dora wa duk wasu bayi nashi, sai dai abinda malamai suka ce shine cuta ta kuturta, wannan Allah ba zai taba dora wa annabi ba domin ita na kasa ce. Amma annabawa suna yin ciwo, suna yin cututtuka, hatta daga cikin cututtukan hadda irin cuta shahararriya wadda ta kama annabin Allah Ayyub, shine aljani ya kama shi rike mishi kafafuwa sai da shekara 17 Allah yace wazkur abdana ayyuba wa ayyuba iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu binasbin wa adab ya ringa addu'a annabi ayyuba yana cewa shedan ya kama ni yana azabtar da ni yana wahalar da ni hadisi yazo sahihi kamar yadda al-imam ibn jarir at-tabari ya ruwaito a cikin kitab at-tafsir cewa sai da aljannin ne shekara 17 yana rike da kafafuwan annabi ayyub asiri yakan kama annabawa tunda imam al-bukhari da muslim sun ruwaito sahihin hadisi da ainihin as-sayyida aisha tace an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam asiri kuma ya kama shi dan haka asiri rashin lafiya ne kamar kowanne rashin lafiya sai dai yakan zo da irin nashi nau'in da gurgurdan yadda Allah ya nufi ya kama mutum dan haka a qur'ani Allah yake cewa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah masu yin sihiri da yan tsubbu da bokaye da yan bori ko sun turo maka aljani ko asiri ko menene suka yi maka ba zai kama ka ba sai da iznin Allah dan haka babban malami al-allamatu al-maqrizi a cikin littafin shi kitabu tajridi at-tauhid al-mufid yake cewa ba za ka taba samun tsantsar tauhidi ba kuma cikakken tauhidi har sai ka yarda cewa komai ya same ka daga Allah ne idan kana son ganin fassarar wannan magana tashi da kuma misalanta kuma cikin al-Qur'ani dauki suratu Yusuf kaga idda tauhidin annabawa yake daga cikin annabawa da suka sha wahala a hannun mutane mutanen da suka fi kowaɗanne kusanci da su akwai annabin Allah Ibrahim akwai kuma jikan shi annabin Allah Yaqub amma duk da haka duk al'amuransu ga Allah suke mayarwa daga cikin bayin Allah da suka sha wahala a hannun dangi shine annabi Yusuf amma duk da haka sai suke mai da al'amari ga Allah dubi annabi Yaqub ƴaƴan shi ne suka rinka wahalar da shi har wahala ta wahala saboda kuka idan shi ya nemi ya tsiyaye ya nemi ya makance suka dawo kuma duk da haka ba sa jin tausayin shi ce mishi suke tafta utazkuru yusufa hatta takuna harada aw takuna min alhaliki kana nan kana ta tunanin yusuf har ka rasa idan ka ko kuma ka mutu madadin yace to ai ku kuka ja mun ai ku kuka mini sai ce innama ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lam bakin ciki na da damuwa ta ga Allah nake kaiwa kuma ni na san abin da ku ba ku sani ba kuma Allah ne ya sanar da ni sai ce ya bunay yadhhabu ya'yana ku tafi fatahassasu min yusuf ku nemi yusuf wala ta'asu min rauhillah kar ku dai tsammani daga rahmar Allah kaga duk abin da aka yi me yake cewa Allah Allah me yake nufi da cewa Allah ya sanar da shi abin da su ba su sani ba shine shi Allah ya sanar da shi cewa Yusuf ba mutuwayi ba dan haka waccan magana da sai ga ya mishi a farko cewa Yusuf ya mutu kirkeci ya cinye shi kaza kaza ya san maganar banza ce amma waye sanar da shi sai cewa a'lamu min Allah ma la ta'lamu babban malamin nan maqrizi a cikin littafin tajridut tauhid al-mufid yake cewa ba za ka taba samun haƙiƙanin madarar tauhidi ba sai lokacin da ya zama komai ka daina dorawa ɗan adam zargi ka daina dorawa halittun Allah zargi komai ka komar da shi ga Allah to shine kyakkyawan misalin shi gashi nan a cikin suratu Yusuf tauhidin annabawa ina fata an gane annabi Yusuf da duka da ya sha a hannun dangi da daukan shi a jefa a rijiya da kama shi a siyar da shi a matsayin bawa da kai shi zama gidan sarki a matsayin bawa da sharri da kazafi da waɗannan mata suka yi mishi da duk abubuwa ƙarshe me yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sai ya dauki waɗannan abubuwan da suka same shi kaddara ce hukuncin Allah ne dan haka ya hakura ya manta da su sai ce ya ubangiji lallai ka bani mulki ka koya mini fassarar mafarki fatiras samawati wal ard Allah kai ne mahaliccin sammai da ƙasa توفني مسلما الله ka dauki raina ina musulmi wa alhiqni bi salihina ranan lahira ka tayar da ni cikin bayinka na gari abinda ake so kowanne mumini kenan ya dauka duk abin da ya same ka ka dauka hukuncin Allah ne sannan ka yi hakuri ka karbi wannan ikon Allah sannan ka kyautata zato ga ubangiji cewa duk abin da ubangiji yake yana jarabta bayin shi ne hadisi ya zo cikin bukhari da muslim daga sahabi abdullah dan mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace wata ran ya je gaida annabi annabi ba shi da lafiya sai ga annabi na cikin rashin lafiya mai tsanani sai yace ya rasulullah innaka latu'ak wa'kan shadida kana cuta mai tsanani sai annabi yace ajal haka ma'ana hadda ku annabawa sai annabi ya nuna mishi ai annabawan Allah ya tashi dora musu rashin lafiya yana ninka musu rashin lafiya ne a bisa yadda yake dora wa sauran bayin shi domin da gurgurdan darajarka a wurin Allah da gurgurdan yadda yake jarabtarka karanta suratul ahzab ya nisa'an nabiy lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhdha'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad matan annabi Allah yake magana da su yace ba ku daidai da kowace mace ba darajarku tafi darajar kowace mace amma in kun ji tsoron Allah dan haka jama'a duk abin da ya same ka ka dauka daga Allah ne ka sani da cewa Allah yana da sabab yana da hanyoyin da zai kama dan adam ya jarabce shi da hanyoyin da Allah madaukakin sarki zai dora maka cuta amma abin da ake so ka gane wannan cutar ita ce sababi ko kuma sababin da Allah ya amfani da shi wajen dora maka cutar da Allah madaukakin sarki bai nufa ba zai kama ka ba domin a lokacin da zaka ga cewa wani ya watsa maka ruwan sanyi a jika sakamakon haka zazzabi ya kama ka to wani kuma yana nan an tsunduba shi a cikin ruwan sanyin kuma zazzabin bai kama shi ba saboda haka kenan ashe asali ba ruwan sanyin bane ke sa zazzabi Allah ne madaukakin sarki ke sanya zazzabi zalika khairun lah malan yace yarda da hukuncin Allah da hakuri da kaddara Allah da kyautata zato ga Allah wannan shine alheri ga dukkanin musulmi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yace ajaban li amril mu'min al'amarul mu'min yana da ban sha'awa inna amrahu kulluhu khairun manzo Allah yace al'amarul mu'mini baki dai alkhairi ne وليس ذلك لاحد الا للمؤمن وليس ذاك لاحد الا للمؤمن باب wanda yake da irin wannan alheri sai mu'mini in asabathu sarra idan farin ciki ya same shi shakara sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai wannan ya zama alheri gare shi Allahu akbar wa in asabathu dharra idan kuma wata cuta ta same shi sabar sai ya hakuri fa kana khairan lah sai hakan ya zama alheri gare shi zamu zo cikin karatun nan zamu ji tarihin wani sahabi mai suna Abu Talha al-Ansari Allah madaukakin sarki ya dade shi lokacin da ya samu wata kyakkyawar mace ya aure ta yana cikin kaunarta da soyayyarta sai kuma kauna da soyayya ta karu da ta haifa mishi wani sanbalelan da kaga in asabathu sarra shakar idan alheri ya same shi sai ya ainihin gode wa Allah to godiyar Allah ita ce me a fadi da baki alhamdulillah da gabobi da zuci kada saboda murna wani alheri ya samu na aure ko na karuwar suna ma'ana a koma kuma ana saba ma Allah kada saboda Allah madaukakin sarki ya taimake ka da gidan kanka ka koma kana saban Allah Allah ya taimake ka ka sai motar kanka ka koma kana saban Allah Allah ya taimake ka ka samu ziyarar dakin Allah ka koma kana saban Allah so ake idan alheri ya same ka sai ka gode wa Allah sai al'amarin ya kara zama alheri wannan mutun yayi farin ciki da kyakkyawan mace ga san balelan da ta haifa mishi ana nan kuma fa asabathu dharra sai musiba ta same shi dan ya rasu daga karshe ita ma ta sai ta dauki kaddara Allah ta yi hakuri ita ma kuma ta bi ta lallashe shi a hanyar da zai bi hakuri. Za dai mu zo mu ji wannan qadiyya. Abinda wannan ke son ya nuna mana shine me, lallai ne duk abin da kaga ya same ka daga Allah ne, dan haka ka dora wani, kaka zargi wani, karka ji haushin wani. Tunda ko ba za ka ji haushin wani ba, famin babu aula ba za ka ji haushin Allah ba. Wain asabatu dharra sabar, idan wata cuta ta samu mumini sai ya hakuri, fa kana khairan lahu, sai wannan ya zama alheri gare shi. Jama'a kun ji hadisi na daya na farko da malam ya kawo a karkashin wannan, wa qala sallallahu alaihi wa sallama, sannan manzo Allah yace, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbi billahi ta'ala, kada dayan ku ya mutu sai yana mai kyautata zato da Allah madaukakin sarki. Kar ka sake mutuwa ta same ka kana cikin zargin Allah, kana cikin muna da zato ga Allah. Kafirai ne zaka ji abu ya same su suna cewa, God why, God why me, God why at this time, wai yana zargin Allah ne, wai Allah me yasa ka saukar min da wannan, me yasa sai ni, kuma ya Allah me yasa sai a wannan lokacin. To wannan kafirai kenan. Mu ko mu'minai, Allah ce mana yake, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna, ba a isa a tambayi Allah abin da ya aikata ba, amma shi Allah ya isa ya tambayi kowa. Dan haka tambaya za ta fara tun daga kabari, man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum wa ma amaluka, waye ubangijinka, me addininka, mutumin da aka aiko muku me za ka yi jawabi akan shi, sannan wannan aiki kai. Tun daga nan za a fara tambaya. Kasa tana burmawa ka fito, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, kasa tana fashewa in ka fito kafarka ta hagu ba za ta daga ta bi ta dama ba, sai ka amsa tambayoyi guda hudu. Dukiyarka ina ka same ta, yaya kai da ita, tambaya ta biyu kenan. Lafiyarka me kai da ita, lafiya da Allah madaukakin sarki ya baka me kai da ita, sannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ta Ubangiji, ka bautawa Allah ko baka bautawa Allah ba, ma'ana wa ka bautawa. Tun daga nan za a fara tambaya, shine Qur'ani yake cewa, waqifuhum, ku tsaye da su, innahum mas'uluna, sai an yi musu tambaya tukuna za su wuce. Wani wurin ko Qur'ani cewa yake, wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina, za mu tambayi waɗanda aka aika wa jama'a, waɗanda aka aika wa annabawa, su ma annabawan sai mun tambaye su. Shine hadisin Bukhari ya bayyana cewa annabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah zai tambaye shi, Nuhu ko ka isar da sako, sai ce na isar. Sai a juya wurin al'ummar shi, Nuhu ya isar muku da sako, sai su ce ƙarya yake. Subhanallah, yanayi mafi girma shine ranar alkiyama, a kuma ƙaryata annabin Allah, manzon Allah a gaban Allah a ranar lahira, sai mutanen annabi Nuhu su ce ƙarya yake, bai isar mana da sako ba. Ma ja'ana min bashirin wala nadhirin, mu ba wani mai wa'azi da ya taba zuwa mana, ba wanda ya taba zuwa ya gargade mu. To a lokacin ne sai a ce, to Nuhu kaji, saboda a ranar lahira ba wanda zai shiga wuta sai an tabbatar da cewa ya cancanta ya shiga wuta saboda adalci. Shi da kanshi sai ya amince, eh, an yi proving kanshi da gaske ya cancanta ya shiga wuta, sai dai kuma an so a yafe mai. In ba haka ba, shi Allah zai tsaya yana wani tatabirza da kafirai suna ƙaryata annabin shi a gaban shi a ranar lahira, ba sai amaka su a wuta ba, amma a adalci. Haka Allah yake, zalika yawmul haqq, wannan rana ce ta tantance gaskiya. Sai ya ce, to Nuhu sun ce ƙarya kake, ina hujjarka? Sai ya ce, ummatu Muhammadin, al'umma annabi Muhammadu su ne hujjata, su ne shaidata. Sai a juyo wurin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ku za ku iya ba da shaidar Nuhu ya isar da sako? Al'umma baki ɗayan mu alhamdulillah sai mu ce i. Sai Allah ya ce, to kuma me dalilinku, me dalilinku? Sai al'umma su ce, ai annabinmu ya karantar da mu, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka, mun aiko Nuhu yi wa mutanen shi wa'azi. sai Allah ya ce to ku kuma ina shaida ku waye zai tsaya muku wane ne naku solicitor general wane ne chief lawyer ku ta sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi manzon Allah katne an kai karshe sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah Allah ya isa shaida annabi muhammad cewa shi manzon Allah ne wannan tattaunawa ita take koya mana principle na alƙalanci ya ake alƙalanci kaji haka ake bin abin daya bayan daya koda kai alƙali ka san gaskiyar domin Allah ya san gaskiyar amma sai da aka bi daya bayan daya kun ce ƙarya yake eh to kai kaji an ce ƙarya kake yi kana da abin da baka har kanka yace eh suwa za su shaida kai ce suwa ne ku suwa ne za ku shaida wane eh me shaidar ina kuka samu ta waye hujjar ku wane shikenan haka aka bi abin daya bayan daya to dan haka wannan maganar jama'a tana tarbiyyar dukkan musulmi ne ringa kyautata zato ga Allah madaukakin sarki Allah ba azalimin sarki bane ko kun fahimta jama'a karka taba tunanin Allah yana kinka in kaga Allah yana kinka to ka dauka ka cancanta Allah ya kika ne kai mugun hali ne saboda ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr Allah bai yadda bayi su kafirci ba to idan kai kafirci Allah baya kaunarka idan kai zalunci Allah baya kaunarka idan kai fasikci Allah baya kaunarka ba nan ba kana musulmi ma kana sallah sai Allah ya sa fuska sai yana kallonka saboda ka fuskance shi al-qibla da zaran wani abu ya dauke ka ka kauda kai shikenan sai Allah ya kauda kai ma'ana ka zama sakarai kana gaban Allah amma kana waiwaye to ka kauda kai to Allah ma ba shi baka ko ka dawo kana fuskanta kuma shikenan ya riga yayi disengage kai ka riga kai disregistering kanka ka cire kanka daga gare shi shi ma yayi watsi da kai saboda haka ba a waiwaye a sallah to Allah ana kyautata mishi zato ne jama'a rawahu ma muslimun wal baihaqi wa ahmad al imam muslim da ahmad da baihaqi da ahmad suka ruwaito wannan hadisi jama'a kun ji gaba ta farko da ke mana wa'azi akan haƙuri da yarda da dokokin Allah dan haka mai idan ya kama danka da mai kambin baka da duk wani dan cult da duk wani dan secret society sai ka mai da al'amari ga Allah kasan cewa ba dan Allah ya nufa ba da ba su isa ba a ƙarƙashin wannan sai ka mai da al'amarin ka ga Allah ina fata an gane ثانيا النبي yace wa yanbaghi alayhi an yakuna bayna al-khawf wa ar-raja ya kamata ga dukkan mara lafiya ya zama tsakanin tsoron azabar Allah da kuma fatan rahman Allah ya khafu iqaba Allah ala dhunubihi ya rinka jin tsoron ukubar Allah akan zanuban shi wa yarju rahmat rabbih ya rinka kuma fatan rahmar ubangijin shi haka ake so duk lokacin da baka da lafiya karka dauka cewa tunda baka da lafiya ka shiga uku ka lalace ka kade saboda kai dama mai zunubi ne a'a ka dai rinka jin tsoron zunuban amma in kuma ka waiwayi yadda Allah yake to ubangiji ne mai rahma sai kuma ka rinka cewa to inna ilallahi ragibuna muna nan muna kwadayi muna fatan rahma Allah malam ya faɗi wannan magana ne li hadisi Anas saboda hadisin Anas anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallama dakhala ala shabbin wa huwa bil maut manzo Allah ya shiga wurin wani saurayi wannan saurayi yana ainihin wato dabba zai rasu fa kala sai manzon Allah ya ce kaifa tajiduk ko dai yana dabba zai rasu ko kuma yana cikin rashin lafiya ta ajali wanda daga ita bai tashi ba annabi ya ce ya kake jin jikinka ya jiki kala sai ya ce wallahi ya rasulullah inni arju Allah wallahi ina fatan rahama daga Allah manzon Allah wa inni akhafu dhunubi sai dai kuma ina jin tsoron zunubaina kuma wannan sahabi ne yace to saboda na san Allah mai rahama ne ina fatan Allah zai min rahama amma kuma wallahi ina jin tsoron azaba Allah saboda zunubaina fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah yace la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin waɗannan irin abubuwa guda biyu fatan rahma Allah da tsoron azaba Allah ba za su taba haduwa a zuciyar bawa ba a irin wannan hali na rashin lafiya illa a'tahu Allahu ma yarju, sai Allah ya bashi abin da yake fata, wa aminahu mimma yakhaf, kuma sai Allah ya amintar da shi game da abin da yake tsoro. Allahu akbar. Jama'a kun ji, kana tsoron azaba Allah kuma kana fatan rahama Allah, to in Allah ya so abin didda kake tsoro Allah zai kiyaye ka, abin da kake fata kuma na rahama Allah zai baka. Jama'a kun ga haka ake bautawa Allah, haka Allah ya siffanta annabawa, haka Allah ya siffanta bayin Allah na gari. Wa yad'unana raghaban wa rahba, bayin Allah da annabawan Allah suna bautawa Allah, suna kwadayin rahama Allah, suna kuma masu tsoron azaba Allah. Karkarin ka bauta Allah kana ganin cewa ai kai da irin ka dole a karbi ibada ku saboda ku ne suwani, babu ladabi. Kada kuma saboda ka Allah madaukakin sarki ya taimaka. To kamar yadda muka faɗi, haka annabawa suke, haka kuma bayin Allah suke, kullun suna tsoron azabar Allah kuma suna fatan rahama Allah. Kada yawan laifinka ka sa ya sa ka rinka ganin cewa Allah ba zai maka rahama ba, so ake zuciyarka ta karaya, bakinka ya cika da istighfari. Sa'annan kada kai kuma ganin ibadar ka ta kai ibada ka rinka ganin cewa ai kai dole Allah ya saka ka aljanna, ba aiwa Allah haka. Ladabi Allah yake so da tawali'u. Wannan hadisi mala yace akhrajahu at-Tirmidhi wa sanaduhu hasanun, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi kuma isnadin shi kyakkyawa ne. Wa Ibn Majah, hakanan al-Imam Ibn Majah, wa Abdullah ibn Ahmad fi Zawaid az-Zuhd, da kuma Abdullah dan Ahmad a cikin Zawaid az-Zuhd. Abdullah ba shine dan gidan Imam Ahmad na farko ba, na fata an gane. Yana da ainihin wasu ƴaƴan, daga ciki akwai Salih, daga ciki akwai Hanbal da makamantansu, amma Abdullahi shine Allah ya albarka ya albarkace shi da gadon mahaifin shi. To bayan mahaifin shi ya rasu, ya rinka ruwaito littafan mahaifin. To a wasu wurare sai ya zaci ya kamata mahaifin shi a ce ya kawo hadisi kaza, bai kawo ba, a halin shi kuma ya ruwaici wannan hadisin daga baban shi. To in yazo sai ya kara. To malamai suna iya bambancewa, in sun dauki littafin Musnad na Imam Ahmad sai su ce nan na daga cikin wuraren da Abdullahi ya kara, shine sai kaje an ce Zawaid Musnad. Idan sun dauki Kitab az-Zuhd na Imam Ahmad sai su ce nan na daga cikin inda Abdullahi ya kara, shi yasa kaje ya ce fi Zawaid az-Zuhd, a cikin ainihin wato hadisan da Abdullahi ya kara, ainihin wato a cikin Kitab az-Zuhd a shafi na 24 zuwa 25. Wa Ibn Abi Dunya, haka al-Imam Ibn Abi Dunya ya ruwaito wannan hadisi kama fi targhibi, kama yadda yazo a cikin littafin targhibi wa tarhib na al-Hafiz al-Munziri a mujalladi na 4 shafi na 141. Wa Nzurul Mishkat, mala yace ka duba littafin Mishkatul Masabih a lamba hadisi ta 1612. Jama'a kun ji wannan wa'azi da ke tabbatar mana da cewa dukkanin abin da ya same ka na rashin lafiya ka mai da al'amari ga Allah, sannan kuma mutuwar ta zo ta riske ka kana tsakanin fatan rahma Allah, kana kuma jin tsoron azaba Allah. Salisan na uku, wa mahamashtadda bihil marad, duk yadda rashin lafiya ya tsanani ga shi musulmi, fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut, bai halatta ya fatan mutuwa ba ko ya burin mutuwa. Bi yadda rashin lafiya ta yi tsanani, karkace o ina ma da mutu, Allah ya sa ma mutu in huta. Waye gaya maka dan uwa mutuwa hutu ce? Wata rayuwar kana nan cikin wahala mai yiwa wadda za ta biyo baya ta fi ta tsanani. Saboda haka karka zaci cewa wai in ka mutu ka huta, da wannan ne za ka ga cewa mutanen da ke kashe kansu suke zuwa su tarar da azabar da ta fi wadda ta sa suka kashe kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Bukhari yace wanda duk ya dauki karfe ya kashe kanshi, haka zai ta caka wa kanshi wannan karfe a cikin wutar jahannama, kuma haka zai zauna a cikin wutar dindindin. Kaga idan bakin ciki ne na talauci, ko rashin aure, ko rashin samun makaranta, ko rashin samun wata bukata ta sa ya kashe kanshi, to zai je ya zauna a cikin azabar da take dindindin ce. haka fala yajuzu lahu an yatamanna al-maut, bai halatta musulmi yayi burin mutuwa ba. Li hadisi ummul fadl radiyallahu anha, saboda hadisin da uwar falalu Allah ya kara mata yarda ta ruwaito, uwar falalu din nan ita ce uwar Abdullahi dan Abbas, kuma a zahiri falalu din shine babban danta, wato shi ainihin yayan Abdullahi dan Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dakhala alaihim, tace wata rana manzon Allah ya kai musu ziyara ya shiga wurin su, domin ita matsayin inna take ko gogoga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan matar babban shi ce, wa Abbasun ammu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yashtaki, a halin Abbas babban manzon Allah mijinta bashi da lafiya, mijinta ne bashi da lafiya, kuma shi mijin wan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai manzon Allah ya je kai ziyara domin ya gaishe shi. Fatamanna Abbasun al-maut, sai dattijo Abbas ya ce ina ma da ya mutu saboda tsananin cuta. Fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah ya ce da shi ya am, yace haba babba, la tatamanna al-maut, kar kai fatar mutuwa, fa innaka in kunta muhsinan fa anta akhara tazdad ihsanan ila ihsanik, domin idan abin kirki kake aikatawa to aika jinkirta a duniyar dan ka ƙara aikata abin kirki yafi maka alheri, ka ƙara abin kirki akan abin kirkin ka shine alheri. Wa in kunta musian, idan kuma munanawa kake yi, fa anta akhar fatusta'taba min isa'atika, a jinkirta maka domin ka samu a yafe maka zunubanka da kake munanawar, khairul laka, yafi maka alheri. Fala tatamanna al-maut, kar kai burin mutuwa. Dan haka jama'a kun ji, duk yadda rashin lafiya ta yi tsanani, kar kai burin mutuwa. Idan kai mutumin kirki ne, ka san alheri kake aikatawa, ka samu ka dan ƙara aikin alherin dan ya zama maka kyakkyawan guzurin lahira, yafi maka. Idan kuma kai ka san me yawan munanawa ne, a dan jinkirta maka, wanda wannan zai baka damar ka ainihin wato samu a yafi maka zunubanka, a yafi alheri gare ka. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad, al-Imam Ahmad shine ya fitar da shi a cikin mujalladi na 6 na Musnad, shafi na 339, wa Abu Ya'la, da al-Imam Abu Ya'la a cikin nashi Musnad din a lamba ta 776, wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mujalladi na 1 shafi na 339, wa qala al-imam al-hakim yace sahihun ala shart ash-shaykhaini, wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, wa wafaqahu adh-dhahabi, al-imam adh-dhahabi ya dace da hakim akan wannan magana. Shekaru 16 da suka wuce lokacin da muke karatun wannan littafi, nayi ta ainihin wato ƙarin bayani dangane da wannan kalmomi da Malam Nasiruddin Al-Albani yake faɗi, ce hakim ya ce wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin Bukhari da Muslim, kuma al-Imam adh-Dhahabi ya dace da shi. In Allah ya so, a karatuttuka da za su biyo baya zan dauki wannan dan yi mana bayanai, saboda wannan maganar maganganu ne masu dimbin yawa a cikin ta dunkulallu, waɗanda wajibi ne a tsaya a farfasa su insha Allahu ta'ala. Wa inna ma huwa ala shart al-Bukhari faqat, sai Malam Nasiruddin Al-Albani yace sai dai kuma hadisin kadai ya cika sharadin Bukhari ne, bai cika sharadin Bukhari da Muslim kamar yadda hakim yace ba. Wa akhrajahu ash-Shaykhani, harwaye Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi, wal Baihaqi da Baihaqi, Baihaqi ya fitar da wannan a cikin mujalladi na 3 shafi na 377, wa ghairuhum, haka nan waɗansu malaman ma sun fitar da wannan, min hadisi Anas, ta hanyar riwayar Anas marfu'an daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, nahwahu, suka ruwaito makamancin wannan, wa fihi, a ciki sai aka ji Annabi na cewa fa in kana la budda fa'ilan, idan ya zama babu makawa sai mara lafiya yayi addu'a game da mutuwa, falyaqul, to ga abin da zai ce, Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khairan li, ya Allah ka rayar da ni matakan rayuwar ce alheri gare ni, wa tawaffani idha kanat alwafatu khairan li, Allah ka dauki raina idan ita mutuwar ce alheri gare ni. Jama'a kun ji shiriyar da tafi kowace, amin. ita ce shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan har bakinka ya daburce ka kasa gane me zaka faɗi ka ji, sai ka ce ya Allah idan duniya ce alheri gare ni Allah ka banni da rai, ya Allah idan mutuwa ce alheri gare ni Allah ka zaban mini mutuwa din, shikenan kaga ka danka al'amarin ka ga Allah. Amma kada saboda tsananin rashin lafiya ko damuwa ko cuta ka zo kana cewa ina ma dai da mutu. Malam ya ce wa huwa mukharrajun fil irwa, wannan hadisi ko wannan hadisi yana nan shi Malam Nasiruddin al-Albani ya fitar da shi a cikin littafin Irwa'ul Ghalil a cikin lamba hadisi ta 683. A wancan karatun da muka yau shekara 16 da ta wuce, wato na yawaita kawo tarihin littattafai kwarai da gaske, kusan duk wani littafi da Malam Albani ya kawo shi a littafin, a cikin wannan littafin imma na wani shi ne ko kuwa na shi ne, sai da ne cikakken tarihin littafin da yadda littafin yake. To masha Allahu, lokacin ya bayu za mu dan rinka tattabawa ba dan komai ba domin ɗaliban ilimi su samu bayanan waɗannan littafai, amma madogara ta a wancan lokacin saboda a lokacin littafan suna da ƙaranci, ba a cika ganin su ba ko ba a taba ganin su ba, wasu littafan ma ba a taba jin labarin su ba. To amma alhamdulillah tun a wancan lokaci Allah ya azurta mu da waɗannan littafai, kuma Allah ya azurta mu da sanin su, to sai muka rinka bayyana su domin ɗaliban ilimi su san su. Yanzu da dama waɗannan littafai sun yadu a hannun ɗaliban ilimi, malamai kwatini sun dade da su sun karance su. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Rabi'an na hudu, wa idza kana alayhi huququn, idan ya zama akwai wasu haƙoƙi a kan shi, falyu'addiha ila ashabiha, to ya maida waɗannan haƙoƙi ga masu su, in tayassara lahu zalika, idan haka ya zama mai sauƙi gare shi. Wane na abin ka bashi, wane ya baka ajiya, ka taɓa yi wa wane ƙazafi, ko ka taɓa yi wa wane sharri, ko ka taɓa taɓa mutuncin shi ta hanyar matar shi ko hanyar ƴaƴan shi ko wani al'amari wanda shi bai sani ba, to akwai haƙoƙi a kanka. Da rashin lafiya ta zo wadda mai yiwa za ka iya mutuwa, to kar ka sake ka mutu da haƙƙin kowa a ka. Matuƙar zai yiwu ka iya mayar da waɗannan haƙoƙi ka mayar da su, matuƙar zai yiwu ka iya neman shi don ka bayyana mishi cewa lokaci kaza da kaza ya same ka ɗin nan, wallahi ni ne naje ne ƙulle-ƙulle, lokaci kaza da kaga gobara ta same ka, ai mu ne kaza-kaza, lokaci kaza da motar ka te kaza, ai mu ne kaza-kaza, lokaci kaje kace kana roƙon yafe maka, lokaci kaza da ɗanka ya samu kaza, ai mu ne muka kaza, duk kaje ka fito ƙarara, ka fito ƙarara. Haka al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-Azkar, haka ya sake maimaita a cikin littafin shi Riyadus Salihin, sai ka fito ƙarara ka faɗa yafi sauki, domin da kunyar lahira gwammata duniya, sabanin yadda wasu fitsararru ke cewa da kunyar duniya gwammata lahira, kada Allah ya jiyar da mu kunya tun daga nan duniya balle a ranar lahira. Abinda muke cewa jama'a, matukar akwai haƙƙi a kanka, kar ka sake ka kwanta ka mutu da haƙƙin kowa, in dai za ka iya mayarwa. Idan ba za ka iya mayarwa ba fa, wa illa ausa bi zalika, sai kai wasiya cewa cikin dukiyarka a cire naira 1000 kaza, wannan kuɗi kuɗin wane ne, ko kuma da ka je can kotu kun yi rikicin fili saboda kai ɗan rikici ne, ka iya sanin yadda ka bi loga da lauyoyi da takaddun ƙarya, ka je ka kwace mai fili, sai ka zo zaka kwanta ka mutu. Idan da sarari ka aika a kira shi, idan babu sarari ka yi wasiya cewa kun ga rikicin da muka yi da wani a shekaru kaza na fili, wallahi tallahi shi yake da gaskiya, dan haka ga takaddun shi nan kuma yan mishi. Ko kun fahimta jama'a? Wannan abun kunya ne a duniyan nan ko? Amma ya fi sauki da ka bari a je lahira. Faqad qala sallallahu alaihi wa sallam, haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, man kanat indahu madhlamatun li akhihi min irdihi, wanda dai ya kasance yana da wani zalunci da yawa dan uwan shi game da mutuncin shi, ka ci mutuncin shi, kayi mai sharri, kayi mai kazafi, kayi zina da matashi, kayi zina da ishi, duk wannan fa yana daga cikin cin mutunci. Annabi yace au malihi, ko kuma ka taba dukiyar shi, falli addiha ilaihi. Annabi yake umarnin wannan musulmi da ya mayar wa da wancan mai dukiya dukiyar shi, ko da ba musulmi bane, ka kiyaye wannan da kyau, dan kar ka dauka an kaci dukiyar wanda ba musulmi ba, ka ci banza. Wannan aqida ce ta Yahudawa da suke cewa laisa alaina fil ummiyina sabil, umman ci dukiyar balarabe mun ci banza, Allah ma ba zai kama mu ba. Akwai da yawa wasu sun ciyo bashin inyamurai, spare part ne, kayan gini ne, wata dukiya ce, don shi inyamuri a Najeriya ba wanda ya fi son ya ba wanda ya fi son ya ba da bashi irin shi, da kaje kayi sayayya yau gobe jibi shi kenan gata sai ce zai iya baka bashi. To wani sai ya dauka ab banza ce ta fadi shashasha ke biki, na haka bari ya karba inje ya ci banza, wai saboda ba musulmi bane. Wallahi ka yaudar kanka, duk wanda ka san cewa akwai dukiyar shi a wurinka, wannan dukiya ko kwandala ce, wannan fili nashi da kaci ko da taki guda ne, ka kiyaye wannan da kyau, ka kiyaye wannan da kyau. Wannan abun ko da babu wanda ya sani daga kai sai Allah, dan wani zaka zalunce shi bai sani ba, eh zaka zalunce shi bai sani ba, dukiyar shi ce ka diba bai sani ba. To matikar ka san cewa ba naka bane, manzon Allah yace falyu'addiha ilayhi, yayi marmaje mayar mishi, qabla an ya'ti yawmul qiyama, kafin ranar alqiyama yazo, ba wai zuwan ita ranar ba, kafin shi wannan mutum da ya zalunci yazo a ranar alqiyama, la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun. Na'am, yawmun din ne, qabla an ya'ti yawmul qiyama, kafin ranar alqiyama ta zo, duk yadda zaka yi ka biya bashin kafin kiyama ta zo, duk yadda zaka yi ka maimai da haƙƙin shi kafin kiyama ta zo, domin la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun, a ranar alqiyama ba a karban dinare, ba a karban dirhami. Dinare babban kuɗi kenan, kamar a ce kuɗi na takarda, dirhami kuma kamar kwandalaye, kamar silalla. Ranar lahira ba a ciniki da kuɗi, ba a biyan bashi da kuɗi, idan yana bin ka naira 10,000 a nan duniya, kai marmaza ka mayar mishi, in aka je lahira 10,000 ba ta, ba dollar, ba pounds. Ranar lahira al'umla allati ta'amalu biha alhasanatu wasayiat, kudin da ake mu'amala da su a ranar lahira su ne zunubi da lada, sallolin azhar da la'asar da magariba da isha da azumin ramadan da biyayyar da kai wa iyaye Allah ya karba, ita za a diba a biya wanda ka zaga ko wanda ka ci dukiyar shi. Idan an rasa abin da za a biya ka da shi, shi kuma mai yiwa mazinaci ne, sai a dibo zinar shi sai a yarba maka, shi kuma ya wanku daga ita, shi ne cinikin. Eh, ciniki ne, trade by barter, ciniki ne shi ma. Kana da zunubai waɗanda ka aikata su Allah bai gafarta maka ba har an je kiyama, amma wani ya taɓa zalunta ka, to in yana da ayyukan alheri sai a ɗibo sai a baka, kaga sai a zo a auna ayyukan alheran nan nashi, eh, da waɗannan zunubai naka, idan ayyukan alherin da aka yi maka biyan bashi da su sun yi rinjaye game da wannan lalatar da kai, shikenan sai ka tafi aljanna. Idan ai rasa ayyukan alheran, sai a kwaso sharrin da ke kanka, kai mai dukiyar sai a jibga mishi, sai kai kuma ka yantu, in aka zo auna kayanka sai a samu ba zunubi, amma kaf a rayuwarka ka yi ta yin zunubi ne, amma ka je lahira saboda wasu sun ci haƙƙinka, ko kun fahimta jama'a? Yasa ina shugabanni masu sata dukiyar jama'a, duk malamin da ya halatta maka kasa fi shi kenan,
ce ai ran kai dade in ka bar 50,000 in ka mutu muka maka fidda'u shikenan wallahi ƙarya ne sun yaudare ka duk wanda ka ci haƙƙin shi malamai suka ce sai ma ka bayyana sai ka bayyana ka ce 1970 kaza lokacin da nake director na budget a lokacin mu muka kwashe miliyan 3 wanda lokacin za a gina muku asibiti da kaza ka fitin gidan radio ka yi jawabi aka ce ka faɗi adadin kuɗin da nauyin su saboda mutane su ji tukuna za su iya yafewa malamai suka ce in ka saka ya bai yi ba kace jama'a a yafe mu ai mana aikin gafara ai mana aikin gafara mu ne tsofaffin ma'aikatan gwamnati tun lokacin NA a ina bata yafu ba saboda talaka za su dauka naira 2000 ce ka dauka so ake a ji nawa ne sai a ji miliyan 20 wance ta ce ke nawa ce miliyan 20 a ce ai miliyan 1 ke in kika samu ta ishe ki haƙin mutu to sai ta ce gaskiya ban yafe ba sai ka fada haka malamai suka ce sai ka fadi nawa ka ci ku karanta yana nan cikin sahihul bukhari Allah madaukakin sarki ya taimaka Allahu akbar manzo Allah yace in kana lahu amalan salihun ukhiza minhu idan yana da ayyuka na gari sai a kwashe ayyukan na gari daga gare shi wa utiya sahibuhu sai a baiwa wancan mutun da ya zalunta kaji sallolin azhar dinka da al'asar da duk kyautatawa iyaye da kake yi din nan fa waɗanda Allah ya karba fa ba wai waɗanda ba a karba ba waɗanda ba a karba ba kam dama ba su da value ma'ana ayyukan da ka aikata sallar ka ta al'asar da sallar asuba da azumin ramadan waɗanda Allah ya karba ana jiran a dauke ka a saka ka aljanna sai ya ce a ku tsaya ya ci bashin Mr. Okoro bai biya shi ba dan haka sai a kwashe waɗannan salloli na azhar sai a ce to ai lokacin suna aiki a ma'aikata ya cinye kuɗin ma'aikata guda 30 sai a ce to nan ma a ɗibo azumin shi da yana ramadan na shekara 3 haka za a yi tawawa so shine muflis kamar yadda zaka zo ka ji a cikin hadisi a wawashe shi fas a raba wasu okoro da juliet da talakawa waɗanda aka basu cikin wahala da azaba ka dubi anguwa irin tamu nan duk wani fili da aka raba sai da gwamnati ta cire kuɗin kwalta da kuɗin transformer da kuɗin komai tun a cikin kuɗin filin duka amma yanzu an bar talakawa da hada kuɗi za a yi kwalta an bar talakawa da hada kuɗi matsalar security duk ina kuɗin suke wani ya cinye su yana can yayi retire ya koma ƙauyen su an nada shi shine sarkin dajin binni sarkin kaza a fadan mai martaba kaza yana nan yayi rawani ane ta mishi addu'a nan ku addu'ar ba ta da platform saboda yana cikin zalunci a ce tsuliyar ka dama dama da kashi ko da ruwan zanzan kai alwala Allah ba zai karba ba ya kamata mutane su gane ku daina yaudara kanku ba ai wa Allah boge jama'a duk wanda ya san ya taba zalunta wani manzo Allah yace marmaza ya biya kafin ranar kiyama ta zo a wannan ranar dinare da dirhami naira da dala da riyal da pound sterling da dutch mark ba su da amfani yace in kana lahu amalan salihun ukhiza minhu yana da aiki na gari sai a kwashe wa utiya sahibuhu a dauka a ba wanda ya zalunta wa in lam yakun lahu amalan salihun ukhiza min sayyiati sahibihi idan kuma ba shi da aiki na gari sai a dibo zunuban wadanda ya zalunta humilat alaihi sai a jibga mishi ya kara nauyi a cikin wuta dama zai shiga wuta amma so ake kara kasa akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi haka al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na 3 shafi na 369 wa ghayruhuma haka nan wadansu malaman ma sun fitar da wannan ainihin wato hadisi wallahu alam abinda ya sa malam nasiruddin al-albani idan yazo kan hadisan bukhari da muslim baya fadin shafi ko lamba saboda hadisan Bukhari da Muslim shahararru ne, amma idan yazo kan sauran littafai sai ka ji ya fada ainihin lambobin. Ina fata an gane. Na'am. Na'am. Haka za a diba kafiri a ranar lahira, yace duk da yake za a tattara ayyukan shi ne a sheke su su bi ifka, to musulmin da ya zalunce shi za a dibo haƙoƙin nan na musulmi, ladan nan, ayyukan alkhairin nan a biya kafirin? I, saboda ai kirarin ranar alkiyama la zulmal yawma, ka zalunce shi a nan duniya, ya ce Allah ya isa, me yake jira a je lahira? Don haka je lahira kuma Allah ya ce tafi, kai kafiri ne? A'a, sai an yi adalci, kai musulmin a shake ka, a danne ka, a matse ka, a ɗibo a bashi, na ka bashi kenan, shi kuma ya je fuskanci nashi hisabin. Haka adalci kenan. Na fata an gane. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace, atadruna man al-muflis, jama'a kun san fallasashe, kun san wanda asirin shi ya tonu, wanda akai wa tonan silili? Qalu, sai suka ce, al-muflisu fina man la darahim lahu wa la mata, matsiyacin cikin mu shine wanda bai da kuɗi bai da dukiya, shine matsiyaci a wurin mu, inji sahabbai. Wa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace, innal muflisa, ai lallai fallasashe matsiyaci na gaskiya, min ummati, daga cikin al'ummata, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin, shine wanda zai je ranar alkiyama ga sallah, ga azumi, ga zakka. Sune fassarar magana duk an karba fa jama'a, ba an ki karbe ba, an karba, dan ba karba ba sunanta sallah ba, in ba karba ba sunanta azumi ba, an karbi sallar da azumin da zakkar. Wa ya'ti qad shatama hadha, sai yazo a halin ya zagi wancan, kaji fa, wanda duk ka zaga ana nan an rubuta, shi yasa a cikin hadisin da Bukhari ya ruwaito a Adabul Mufrad, annabi yace in mutum ya zagi ka karama, in ya zagi ubanka ka zagi uban, shikenan duk kun yi cangaras, kun zagi iyayen juna. Wa qad shatama hadha, ya zagi wannan. Wa qadhafa hadha, ya yi wannan qadhafi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mace ta wuce da hijabi ka ce ka ganta yar iska, munafika, kazafi ne, ranar lahira za ka biya. Ko da wani ne zai wuce da wata, ka ce ka gan shi ɗan iska, da kake nufi da ɗan iska, manzina ce a ina ka ga ya yi zina, to wani sai ce ga shi an gan shi ya wuce da mace da tsirara kaza kaza, ina ruwanka da shi? Ka ji da kanka, ka ji da kanka kawai, ka ji da kanka. Dan girman Allah, duk wanda ke sauraron wannan karatu ya je ya saurari kasusuwa na da ne na sa musu take gulma, gulma sunan kasusuwan kenan, ka je ka ji irin inda kake afkawa, da irin yadda ibadojin nan naka masu kyau kake bi kake watsa su baka sani ba. Kazafi me wankan gawa ce a zamanin Imam Malik, tana wankan gawa da ta zo daidai farjin mamaciyar, sai ta daga hannu sai ta bugi farjin haka, sai ta ce da wahala wannan farjin bai zina ba, sai hannunta ya makale a jikin farjin, hannunta sai ya makale a jikin farji, sai aka taho wurin malamai ana neman fatawa, ina hukuncin idan mace mai wanka hannu ya makale a jikin farji? Wannan malami ya ce gaskiya karatuna bai kai ba. Wannan ma yace ni ma ban sani ba. To karshe aka rasa yadda za a yi, sai aka taho wurin Imam Malik, sai Imam Malik yace sai a je a dauko su, yanzu kaga dole sai dai a dauko amalanke, ah yo ba za ya kai hannu ya makale a jikin farji, ya za a yi? Sai dai annan na dosu gaba daya, wannan na durkushe, wannan kuma tana langabe, wannan matacciya, wannan mai rai, hannun ya makale ne a jikin farji. Aka zo aka kawo su gaban Imam Malik. Imam Malik yace ke zan tambaye ki tsakaninki da Allah, da kike mata wankan baki faɗi wani abu ba? Tace ita ba abin da ta faɗa. Yace ki tuna dai? Tace eh, tana dai cikin wankan da tazo ta dan bugi farjin, tace da wahala farjin nan bai zina ba. Sai Imam Malik yace kin ji, da tana da rai da ta iya ƙaryata ki amma ba ta da rai shine Allah ya nufe ki da alheri to alagafa ta mallan ya za a yi ce za a miki bulala 80 ne kin yi kazafi akai mata bulala 80 ane mata bulala 80 din nan shikenan sai hannu ya fita daga farji dalilin da yasa ake cewa kenan la yuftawa malikun fil madina ba wanda ya isa ya fatawa ga maliku a madina tunda lokacin fatawa ya zo ta gaskiya kowa kasa jama'a wallahi tallahi ku buji haƙoƙin mutane bakinka kai taka tsantsan in ba haka ba wallahi zaka gama sallah da azumi ka je ka kare a wuta ba dan kai shirka ba sai dan duk azumin naka da sallolin da biyayya iyaye da zakka da aikin hajji da umara da dawafi da karatun qur'ani an bi an raba waɗanda ka zalunce su wa akala mala hadha ya ci dukiyar wannan wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wannan wa zaraba hadha ya daki wannan fayuqa hadha min hasanatihi sai a dibi kyawawan ayyukan shi sai a ba wancan wa hadha min hasanatihi a dibi kyawawan ayyukan shi a ba wannan fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi an yuqda ma alayhi idan ladan shi da ayyukan alheri suka gama karewa kafin a gama mishi hukunci kafin a gama biyan mutane haƙoƙin su ga sallolin sun kare azumin karatun qur'ani zikirorin biyayya iyaye duk komai ya kare ukhiza min khatayahum sai kuma a fara dibowa daga cikin zanuban su faturihat alayhi sai ai ta jibga mishi thumma turiha fi an-nari sannan sai a wurga shi wuta jama'a ku tsaya ku dubi waɗannan abubuwan dan girman Allah da a ce za a gama zabe bayan an gama zabe sai a tara ƴan majalisu da gwamnoni da duk waɗanda aka zaba a samu wani malami fasihi ya zauna ya fassara musu wannan hadisin wani zai declining wallahi wani zai ce wallahi ya fasa na taɓa yin wata lecture a cikin jami'ar mu jama'a iban ma san vice chancellor shugaban jami'ar kap ya zo sai da aka gama ya ce Allah da a ce kafin ya karɓi wannan mukamin ya ji wannan wa'azin ya rantse da Allah ba zai karɓa ba kuma lecture ni kai littafin Malam Bello na ɗauko Muhammadu Bello sarkin musulmi usulus siyasa the principle of leadership na karanta musu na ce ga ka'idojin shugabanci a musulunci ya ce Allah da ya ji wannan karatun kafin ya karɓi wannan wallahi ya ce ba zai karɓa ba Professor Abdullahi Professor ne likita ne na dabbobi daga nan jami'ar Ahmadu Bello ya kammala karatun shi to babban abin da nake so in nuna mana jama'a wallahi al'azim wannan fa hadisin ya taba kowa ne da shugaban kasa da gwamna da dan majalisa da commissioner da dan kowa talaka malami kowa kaji abinda hadisin ya fara da cewa zai zo ranar kiyama ya zagi wannan yewa wancan kazafi ya ci dukiyar wancan ya zubda jinin wancan ya bugi wancan ka duba ka ga ka sa hannu ka bugi wannan ka sa hannu ka kashe wannan ku je ku yi taro akan za a kashe suwa ne ku je ku yi taro akan ya za a ci dukiyar mutane ya za a yi wa wani sharri wance ya za a yi mata sharri sai ka tuna kana daga cikin waɗanda suka taɓa aikata wannan laifin daga cikin laifuffukan nan to ibadojinka fa ka ji su za a ɗiba idan an je lahira ma kana da ibada kenan baka da ibada wuta ba a jefa ka saboda zunubansu za a yi ta ɗaukowa ana jibga maka abin da ya fi komai ba ni tsoro a cikin hadisi nan ya zama kafirai da musulmi ke cin amanarsu ya zama daga cikin zunubansu da za a ɗibo a ɗora wa musulmi a ɗauko kafirci a ɗora maka tunda laif haka min khataya daga cikin laifuffukansu in aka ɗibo kafircin da okoro ya yi shekara 30 yana cewa Jesus the son of God ba haka okoro ke cewa ba ya shekara 30 yana cewa Isa dan Allah ne sai a ce a ɗibo wannan laifin a ɗora maka saka sunanka Abdullahi ko Muhammadu ko Ibrahim dan haka in aka dawo za a dubi laifukan ka sai a ce daga cikin laifukan ka akwai cewa Jesus the son of God shekara 30 rawahu muslim al-imamu muslim ya ruwaito shi wallahi jama'a wannan hadisin yafi ban tsoro ta wannan nahiya tunda bai kayyade irin zinuban ba yace kawai za a dibo akwai kuma kowane irin zinubi ba iya samu a tattare da shi amma zinubi mafi bayyana shine zagin Allah wannan hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi a cikin juz'i na 8 shafi na 18 kaga wannan ya saba abinda na fadi kenan tunda gashi kuma a cikin da yazo muslim din ya fadi shafi وقال نعم وقال صلى الله عليه واله وسلم ايضا حروه منزان الله يتي من مات وعليه دين wanda diya mutu da bashi falaysa thamma dinar wala dirham manzan Allah yace a can lahira yake nufi a can lahira babu dinare babu dirhami walakin hal hasanatu wasayiat sai dai kyawawan ayyuka ne da munanan ayyuka da su ake ciniki da su ake biya akhrajahu al-hakim hakim ya fitar da wannan hadisi wasiyaqu lahu kuma lafazin nashi ne hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na 28 wa ibn majah wa ahmad ibn majah da ahmad ma sun fitar da wannan hadisi al-imamu ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 70 zuwa 82 min tariqaini an ibn umara hanyoyi biyu wannan hadisin yake da su ta hanyoyin guda biyu kuma malaman suka fitar da wannan hadisi wal awwal sahihun kama qala al hakim wafaqahu adh-dhahabi hanyar farko ingantacciya ce kamar yadda hakim ya fadi kuma zahabi ya yadda da maganar wasani hanya ta biyu hasan kyakkyawa hanya ce kama qala al munziri kamar yadda malam munziri ya fadi a cikin targhib wa tarhib mujalladi na 3 shafi na 34 rawahu at-tabarani fil kabir al imam at-tabarani ya ruwaito wannan hadisi a cikin babban littafin shi mai suna al mu'jam al kabir bilamzi da cewa addainu dainani bashi iri biyu ne jama'a faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu manzo Allah yace wanda din yaci bashi da nufin ya biya bashin sai dai bai samu damar biya ba har ya mutu ka san akwai wanda zai ci bashi da nufin yazo ya biya amma har ya mutu Allah bai mishi ikon ya biya ba manzo Allah yace ni ne mai gidan shi ni zan tsaya mishi wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu wanda ko yaci bashi ya kibiya kuma ya mutu da niyyar bada ma ba zai biya ba dama bashi da nufin ya biya kun san wani tun ranar farko yakan ci ne dan kai ya biya musamman masu cin bashin da gwamnati ke rabawa manomi gwamnati ta ce za ta bada takin zamani da kayan noma sai ka biya ba da sunan shi ya je a dauki hoton shi amma inda za a binciki gaskiyar zuciyar shi fa ya zo ya ci banza ne ya ce su ma sun ci da yawa balle shi ma gwamnati ya ci kadan an fahimta haka nan mata in corporate society mata masu kungiyoyin sana'a wannan za ta yi man gyada wannan za ta rinka sai da auduga wannan za ta rinka sai da omo haka waɗannan irin matan sai ku ji an ce su je su hada kungiya haka ne za a ba su jali in aka ba su dan nufin an ba su jali shikenan in ko aka ce an ba su rance ne su je su yi su dawo da kudin to dole ne su dawo da kudin karka ce a yo su ma sun ci da yawa balle mu da muka ci kadan ka yadda tsora maka garwashin jahannama kwaya daya tunda dan kadan ne kwaya daya a tsakiyar madigarka tunda kadan ne annabi da yace to duk wanda yaci ba da nufin ya biya ba har ya mutu fa zaka allazi yu'khadhu min hasanatihi to wannan ne ake diba daga kyawawan ayyukan shi laysa yawma idhin dinarun wala dirhamun manzo Allah yace a wannan rana babu dinare babu dirhami babu naira babu dala a kasa mala yace wa huwa hadithun sahihun bima qablahu wannan hadisi ya inganta in an hada shi da hadisan da suka gabace shi wancan riwayoyi masu hanyoyi biyu daya hasan daya sahih wa bi hadisi Aisha al-Ati hakanan an hada shi da hadisin Aisha mai zuwa fi akhir al-mas'ala al-17 karshen mas'ala ta 17 abinda waɗannan hadisai ke bayyanawa idan kai musulmi ne ka ci bashi da nufin ka biya amma har ka mutu Allah bai maka ikon ka biya ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace to ya tsaya maka Allahu akbar kaji a ranar lahira manzon Allah ya tsaya maka kai mun godewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun gode, ma'ana ka ci bashi da nufin ka biya, amma har ka mutu baka samu damar biya ba. Manzo Allah ya ce ya tsaya maka, ba wani kamishina da zai tsaya maka ko gwamna ko makamancin haka. Ka ji fa, a ranar lahira manzo Allah ya ce shine waliyinka, amma bashin da za a ɗibi ladanka da sallolinka a biya shine bashin da ka ci bashin mugunta, dama ka ci ne don kar ka biya. To a yau mutanen zamani da dama za ka ga sun tafi cin bashi ne wallahi, ba wai a wurin gwamnati ba, har a wurin ɗaiɗaiku. Zai ga cewa wane yana da kuɗi, yo ni ma bari in je in samu rabona. Sai zai ce wallahi ta lai alaji, katanga ta ce wallahi ta lai ta zube, shi ne makwabta suka ce gashi gashi, to dama sun ma ɗaga gidan za su siyar shi, nake so a taimaka mini. Abin da yake nufi shi ne a zo a ainihin taimaka mishi, a bashi kuɗi ya je ya sai gidan, amma fa baya nufin ya biya. Ya zo zai aurar da yashi, sai je karɓo bashin gado. Ya zo zai ainihin aure, yi zai wa ɗanshi aure, ya je a bashi kayan gini, duk wai zai ɗauka cewa a misali da suke da hali da yawa, duk halin shi. Kuma karka yaudar kanka, ko da dukiyar shi ta haramun ce, in ma fa kana da yaqinin ta haramun ce, in ka je ka ciwo dole ka biya shi. In ba haka ba ranar lahira, saboda adalci sai a matse ka a biya, sannan ya so shi kuma a je a yi mishi hukuncin ya tara dukiya haram. Dan haka mu ma talaka muna da namu matsalolin fa, waɗanda ba su gaza na duk waɗanda muke surutu a kan su ɗin ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam ya ce wa qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, babban sahabi Jabir dan Abdullah Allah ya ƙara musu yarda shi da baban shi, yace lamma hadara Uhudun, yayin da yaƙin Uhud ya halarto, da'ani abi min al-layl, babana sai kira ni da daddare. Baban nashi dattijo ne, ya kai wajen shekara 70 a duniya, ga ƴaƴa yana da su da yawa, ga bashi mai yawa a kan shi, ga kuma yaƙin Uhud za a yi. Yace to da daddare sai babana ya kira ni, fa qala, sai yace ma urani illa maqtulan fi awwal man yuqtal min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam, bana zato na sai wanda za a kashe a farkon waɗanda za a kashe cikin sahabbai, wato ina zatan ina daga cikin mutanen farko da gobe za a kashe a yaki. Kun san bayan Allah waɗanda Allah ya nufa yakan nuna musu wasu alamomi na mutuwa sai su ji a jikin su, yanzu ya ji a jikin shi, ba annabi bane balle ka ce wahayi akai mai, yace ina jin cewa gobe ina daga cikin farko farkon waɗanda za a kashe a wurin yakin nan. Wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wallahi bayan ran manzon Allah babu wanda nake ji zan bari a baya wanda yafi min kai. Allahu akbar, saboda shine dan shi babba, shine dan shi na fari, kuma shine namiji, shi ake sa rai zai kula da gidan, yane wa dan shin fuda ne da sharar fage zai mai wasiya. Wa inna alayya daynan, yace gashi kuma ana bi na bashi, faqdi, ka biya min bashi. Allahu akbar, sai sa dan adam yake kuka idan bai samu da ba. Yanzu wannan magana yana fadin ta kai tsaye ne dan ya san nan rufin asirin shi yake dan shi ne, zai shiga gari ne yana dariya ko yana fadin cewa babana ya mutu da bashi, amma inda ba dan shi bane fa, kauciya zai ce wai ma kaji kawai sai da ya zo mutuwa wai sannan ne zai ce in biya mishi bashi, ta yo bawa ne ni, kaga yana daga cikin falalada. Yace gashi gobe ina jin za a kashe ni, kuma ana bi na bashi, ka biya min, kaga da yake dan shi ne authority, doka, ka biya mini. Wastausi bi ikhwatika khaira, sannan yan uwanka mata na bar maka su amana, ka kula da su kula ta alheri. Yana da yan uwa mata waɗanda ba uwarsu ɗaya ba, uba ne ya haɗa su guda tara, kuma yara ƙanana. Allahu akbar, jama'a ku ji yadda musulunci yake. Wannan shine dan shi na farko, amma yana da wasu mata da sun haifa mishi ƴaƴa gutsu 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 guda tara mata, kuma wannan dan bai wuce shekara 17 ba, kaji za a mutu a bashi da bashi mai nauyi, ga ƴaƴa guda tara uban shi ya ne mai wasiya ka kula da su. A musulunci babu ƴan uba, uwa ɗaya uba ɗaya diɗɗe ne, uwa ɗaya diɗɗe ne, uba ɗaya diɗɗe ne, ba ƴan uba a musulunci. Inda ƴan ubantaka ke bayyana shine in an zo raban gado, akwai bambanci li abbi, akwai bambanci li ummi, akwai malaman fiqh da sun bayyana. Amma ina da kanwa wadda muke uwa ɗaya uba ɗaya, ina da kuma kanwa wadda muke uba ɗaya, sai aka tashi za a aurar da su, sai ya zama ni ne nake da hali a gidan, abin duk da zan wa waccan da muke ɗaki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya shi zan wa waccan, ko da kuwa uwata ta ce kada in yi, saboda anan haƙƙi ne na uba kuma zumunci ya haɗa mu. Saboda galibi za ka je babban gida ka samu wane uwar shi da uwar wane ba a shiri, to sai Allah ya ɗaga shi ya rufa mai asiri, shi yake da dukiya, sai aka zo za a aurar da ƙanwar shi da suke ɗaki ɗaya da waccan da kuma ba ɗaki ɗaya suke ba, sai uwar shi ta ce mishi ahir ban yafe maka ba in kai musu wani abu, a hajiya kin yi kuskure. Zumunci kike so ki yanke, kina son ki saka shi a wuta ne, sai ka ce to inna ki haƙuri, in ta sha zafi kai kuma sai ka san dabarbaru da za ka yi, sai ka je can ka samu ƙaninta a gyalle su, sai ka ba shi 500,000 ka ce ya zo ya kawo wayan shi su yi hidiman aura, shi kenan. Ita babar taka ta gaba kai komai ba, ka bar garin ma sai ta murna, haka ake lallaba iyaye sai da siyasa. Ina fata an gane. Wa inna alayya daynan faqdi, yace ana bina bashi ka biya mini. Wastausi bi ikhwatika khairan, ka kula da ƴan uwanka kula ta alheri. Fa asbahana, Jabir yace sai muka waye gari. Fa kana awwala qatilin, sai ya zama shine farkon wanda aka fara kashewa. Allahu akbar. Abdullah ibn Hiram kenan baban Jabir. Alhadith malai yace ka karanta hadisin dogo ne, zamu zo mu sake karanta hadisin da cikakken riwaya, wani dattijo ne da Allah ya yi wa karama iri iri jama'a. Akhrajahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamba ta 1351, kun gani yakan bayyana na Bukharin ma. Khamisan nabiyar malai yace wala budda min al-isti'jal bi misli hadhihi al-wasiyya, to irin wannan wasiya ta maida haƙoƙin jama'a ko dole kai gaggawa, kana jin ka fara magyar-magyar, kai ya fara ciwo, to sai ka fara cewa wane da wane eh, don Allah koda na cika to dukiya kaza da kaza ba ta bace, kaza da kaza da kaza da kaza na wane ne, an fahimta. Ana so kai cikin gaggawa, kamar yadda karatun zai nuna mana ma fa ba sai ka fara rashin lafiya ba, so ake kowanne musulmi cikin mu idan yana da wata wasiya yanzu ya za a yi da kaza, wa yake bin ka kaza, in ba haka dafa ka rubuta ka saka a ƙarƙashin matashi, yadda duk randa ka mutu za a je ƙarƙashin matashin ka a ga duk abubuwan da ake bukata. Bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ma haqqum ru'in muslimin, haƙƙi ne akan mutum musulmi, wannan ma masdariya ce ba nafiya bace, haƙƙi ne akan musulmi ya bitu lailataini, wanda zai kwana biyu, in dai ka san zaka kwana biyu a irin tunaninka, yo duk mutumin da ka samu ai tunani yake zai ƙara shekaru 20 ma nan gaba ko 100 ma nan gaba, haka ne, ba wanda yake kaddara kan shi mutuwa nan da ranar Laraba mai zuwa. To abinda Annabi yace haƙƙi ne akan duk wani mutum musulmi da ya san cewa zai kwana biyu, walahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktuba inda ra'si, yazan yana da wani abu da yake so ya wasiya, sai ya zama wannan wasiya tana nan rubuce a wajen kanshi, sai ka rubuta ta sai ka sanya karkashin matashi ko karkashin katifa, ko kuma in kana da wani diary ko booklet da aka san kana rubuta abubuwa sai ka rubuta ka ajiye. قال ابن عمر, ابن عمر يتي ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, يتي تم دا نجي من زن الله فقد وانا مغانا, يتي داري دي بي تبشو دي واكي نابا. قال ذلك إلا وعندي وصيتي, سي اغم وصياتا تناولينا الربوتي, تم دا من زن الله فقد يتي وحكيني دولني اكام كوانا مسلمي دي سنزي كوانا بيو ادوني انم, yana da wata wasiya da yake so yayi to kai ya ga baki ya shiru, yayi marmaza yayi wannan wasiya ya aje ta wajen kanshi wannan sahabi Abdullah dan Umar saboda aiki da dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yace to tun daga wannan lokaci ko yaushe ina nan rubuce da wasiyata rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa ashabu sunan haka nan abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da darqutni da baihaqi su ake kira ashabu sunan da sa'id ibn mansur wadannan manya-manyan malamai masu yawa da suka yi littafai suka sanya musu sunan abi dauda sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn maja sunan sa'id ibn mansur sunan darqutni sunan baihaqi duka su ake kira ashabu sunan wa ghayruhum hakanan wadansu malaman masu ruwaito wannan hadisi sadisan nashida wa yajibu an yusiya li aqrabaihi alladhina la yarithuna minhu addinin musulunci jama'a addinin zumunci ne kamar yadda kuka ji muke fadi duk wanda yayyanke zumunci jama'a ranar lahira wuta zai je eh kai kokari ka sadar da zumunci dangantaka ka kyautata hatta lokacin mutuwa gashi malam yace yana wajaba yayi wasiya ga dangin shi da ya san ba za su gaji komai a wurin shi ba Allah ya azurta ka da dukiya dangi na zuwa wurin ka za a aurar da ƴa a zuwa ce alhaji cikin arzikin da Allah ya maka shi nake so a sai wa ƴa ta katifa sai ka dauka kai kai zumunci ka kyauta ce ran kai dade a cikin arzikin da Allah ya maka nazo ne ina so da Allah a taimake ni zan yi wa yara kayan sallah sai ka dauka kai ka kyauta ka sadar da zumunci to kaga waɗannan dangin naka ba su da gado a wurin ka kodawan ka ne uwa ɗaya uba ɗaya ba su da gado a dukiyar ka matakar kana da yaya kana da magada to abinda ake so duk sanda zaka rasu ka yanki wani abu daga dukiyar ka ka fito kai wasiya cewa don Allah in ka rasu a ɗibi ɗaya bisa biyar na dukiyarka a kaiwa danginka da ke anguwa kaza ko gari kaza don Allah a rarraba musu jama'a addinin musulunci shine addinin zumunci ku gaya min yanzu wanne mai kuɗi zai yi haka ya kwanta ya rasu su wulakanta ƴaƴan shi dangi ba su ce ai wane yana da zumunci har lokacin mutuwa sai da ya tuna da mu wannan shine musulunci jama'a sai za ku bar mu bayyana wa mutanen duniya menene musulunci ba wai America ta je tana fadin cewa musulunci shine ta'addanci shine kaza hear it from the horse's mouth ku bari a ji a bakunan mu menene mu musulmi muke fadi wannan shine musulunci sannan ku gaya mana wani addini ne yake da wannan alheri wannan littafi ne zo da wannan jawabi in ba littafin musulunci ba wannan shine musulunci kaji fa ba cewa akai mustahabi ba fa wajibi ne in har kana da dangi da ba za su gaje ka ba kana da dukiya dole ne in ka zo rasuwa kai wasiya cewa a dauki wani abu a basu Allahu akbar malaman ahlus sunna suka yi magana sai da hujja sai malam yace da qaulihi tabaraka wa ta'ala saboda maganar Allah mai albarka da daukaka da Allah yace kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut an wajabta muku kunji an wajabta muku idan mutuwa ta hallaro wa daya daga cikin ku in taraka khairan idan har zai bar wani alheri an wajabta alwasiyatu lilwalidain yayi wasiya ga uwar shi da uban shi wal aqrabin da kuma dangi na kusa bil ma'rufi cewa a kyautata musu in ya mutu haqqan 'alal muttaqina Allah yace wannan haƙi ne da Allah ya dora wa duk masu tsoron Allah duk mai tsoron Allah Allah ya wajabta mishi idan yazo zai mutu yayi wasiya cewa a kyautata wa iyayen shi a kyautata wa dangi to saboda yadda lokaci ya kure dan kada a fahimci karatun ba yadda ya kamata ba za a zo a ji wannan ayar an cire iyaye daga baya saboda Allah ya ba su gado ayoyi sun zo sun baiwa iyaye gado to waɗannan ayoyin su suka cire iyaye daga cikin waɗanda ake wa wasiya amma kafin ayoyin gado su sauka a cikin suratul nisa to idan ka zo rasuwa sai ka ce a ba babanka wani abu a ba mahaifiyarka wani abu kannanka da yayyanka a ba su wani abu to amma lokacin da ayoyi suka sauka Allah ya raba gado, to iyaye suna da gado, ƴaƴa na da gado, mata suna da gado, to mu tsaya anan dan mu fahimci misali. To yanzu waɗannan gaba ɗaya bai halatta ka zo mutuwa kace a ɗauki kaza a ba ɗanka wani ba, ko a ba matarka wance, ko a ba mahaifinka ko mahaifiyarka, a'a anan sai ka ja baki kai shiru, Allah ya riga ya raba ya basu. Amma ƙaninka da ba zai ci gadonka ba, da ƙanwar mahaifiyarka da ba ta da gado, da wan mahaifinka da ba shi da gado, da ƴaƴan dangi waɗanda ba su da gado, to Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya wajabta maka, in dai kai mai tsoron Allah ne, kar ka sake ka mutu sai ka ce a ba su wani abu, sai ka yi by percentage, ko ka ce a ɗibi ɗaya bisa kaza a ba su. An fahimta jama'a? Kamar a ce za ka mutu ka ban miliyan ɗari, sai ka ce to shikenan a ɗibi miliyan biyar a je duk inda dangi suke a raba musu. Wata tana can ƙauye tana jiran ta samu jamin da za ta rinka yin kuli-kuli naira 2000, sai a aiko mata da 50,000. Wata tsohuwar sai ta rikice ta zo shiga daki ta kifar da galan din kuli-kulin ma da ta ciyo bashi, saboda ta rikice 50,000. Wallahi wata sai ta rikice, to duk sanda ta tuna ka kuwa, duk sanda ta yi maka sallah, duk sanda ta yi sallah sai ta yi maka addu'a, sannan ta ga ƴaƴanka ka tuna, ya za ta yi musu? Babu addini da yake dukkan shi alheri ne sai musulunci, yana hada zumunci, yana gyara al'amari, saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya san sirrin yadda rayuwa take. Dan haka yace tahadu tahabbu, ku rinka kyauta, za ku ga akwai soyayya. Duk mai maka kyauta ko dan yaya ne, za ka ga yana kana son shi, yana da kwarjini a wurinka. To jama'a, kun ji wannan aya ita ce ta 180 a cikin suratul baqara. Malam yace walahu an yusiya bisulfi min malihi, kuma in ya tashi yin wasiya to zai iya yi da ɗaya bisa uku na dukiyar shi. Wala yajuzu ziyadatu alayhi, amma bai halatta ya ƙari ba. Zaka iya cewa ka ba da ɗaya bisa uku na dukiyarka, a ce zaka mutu ka bar 30,000, sai ka ce to 10,000 a ɗauka a kai wa danginka da ba su da gado, 20,000 kuma sai ka ja baki kai shiru, shi ne na magada kenan. To amma bai halatta ka ƙara ba, bai halatta ka ce a ɗibi 15,000 a kai musu, 15,000 kuma a raba gado ba. An fahimta jama'a? Balil afdalu an yanqusa minhu, abinda yafi falala ma shi ne ya rage daga ainihin ɗaya bisa uku ɗin. Da hadisi Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala, saboda babban sahabi Sa'ad dan Abi Waqqas, Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع. منا تارد من زن الله أحج بانقوانا حج دا من زن الله بي تبين حج ببي كما ساكين حج ببائنت. الله أكبر. فمرضت مرضا سيني رش الله فيها ميطنني أشفيت منه على الموت واند نقص متوا واند نكلمة قاتنا إتتي تذوى قرآن على شفاء جرف shine ashfaitu, sai da naje gaban mutuwa saboda rashin lafiya, naji kanshin lahira, inji bahaushe. Fa adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah yazo duba ni. Waɗannan hadisai suna bayyana manzon Allah mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam, bai dauki duniya a bakin komi ba, baya ji da kanshi. A can baya kaji ya je gaida wani dattijo babban shi ne, a nan kaji ya zo gaida wani ainihin sahabi. Kashi sai manzon Allah ya zo duba ni. Fa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah, inna li malan kaseera, ina da dukiya mai yawa, wa laysa yarithuni illa ibnatulli, kashi duk duniya ba wanda zai gaje ni sai ƴata. Malami ne, Allah ya azurta shi da dukiya, kuma tsohon soja ne, amma sai Allah ya jarabce shi, duk matan shi suka mutu, duk ƴaƴan shi suka mutu, duk iyaye suka ƙare, duk dangi suka ƙare, bai da kowa a duniya sai ya kwaya ɗaya sunanta Aisha. Allahu akbar. To yanzu zan kwanta mutu ba mai gado na sai ƴata. Afa usi bi sulusai mali, in ba da 2/3 na dukiyata wato ina da 30,000 in dauki 20,000 in bayar in aje wa yata 10,000 qala la manzo Allah yace a qala qultu bi shatr mali in dauki rabin dukiyata in bayar qala la annabi yace a qultu fa thuluth mali in dauki 1/3 wa fa'at 1/3 thuluthi qala fi annabi yace athuluthu athuluthu kathir 1/3 kai 1/3 ma yaso yawa innaka ya sa'ad sai manzo Allah zai mai wasiya zai mai wa'azi yace ya kai sa'ad ka sani an tad'a warasataka aghniya ka bar magadanka cikin wadata khairun laka min min an tad'ahum alatan ya fi alheri gare ka da ka bar su suna matsayin talakawa yatakaffafuna nasa suna miƙa wa mutane hannu yatakaffafuna daga kaf suna miƙa wa mutane hannu a taimake su wato in su samu ne ka mutu ka bar ƴaƴanka da iyalanka da wadata shine alheri ba ka mutu ka bar su cikin talauci suna ta roko ba wa qala bi yadihi manzon Allah yayi haka da hannun shi shine ya nuna a aikace saboda manzon Allah ƙwararren malami ne yana yana nunawa haka ƴaƴanka tafi suna haka suna ta roko manzon Allah ya fi kowa iya karatu duk duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam innaka ya sa'ad yace ya kai sa'ad lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta 'alayha babu wata ciyarwa da zakai matakar ka nufi fuska Allah sai an baka lada duk ciyarwar da kai in dai saboda Allah kai sai ka samu ladanta hatta luqmata taj'aluka taj'aluha fi simra'atika har noma da kake sawa a bakin matarka noma kwaya ɗe din nan da matarka ke dauka tana sawa a baka kana da lada a kai kaga fa matarka ce a wurin daura aure sai da akai maka sharadi eh to amma zaka samu lada akan wannan balle kuma dukiyar da zaka dauka ka bayar sadaka akwai ladan sadaka amma ana nuna maka kuma falalar ka ba ƴaƴanka da abinci ka bar su cikin rufin asiri jama'a mun fahimci wannan qala sa'ad yace fa kana ba'du thuluthi ja'izan sai ya zama to shikenan wato bayan thuluthi din nan fa kana ba'du haka zaka karanta wannan wurin sai ya zama daga baya kenan as-thuluthu ja'izun 1/3 din ya halatta tunda dai manzon Allah ya ce 1/3 ma ya so yawa amma dai bai hana ba wato abinda ake so shine kar ka je ka rabar da dukiyar a waje nan kuma ka kwanta ka mutu cikin talauci ka bar iyalanka cikin talauci sune suna roko a aka bi ka kyautata musu shine Allah madaukakin sarki yake cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah fala tansa nasibaka min ad-dunya la ka nemi lahira amma ka kamanta kuma kana da rabo a lahira nan duniya na daga cikin rabon da Allah ya baka a nan duniya to ka kyautata iyalanka akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi alamba ta 1524 wasiyaqu lahu kuma wannan lafazin da aka ji na imamu ahmad ne wa shaykhani bukhari da muslim ma sun ruwaito wannan ainihin hadisi wa ziyadatu li muslimin wa ashabi sunan wa ziyadatani qari guda biyu da aka samu a cikin hadisin qarin farko da yazo a cikin hadisin inda yace wa qala bi yadihi za ku ga wannan qarin ya kewaye shi a cikin wani kausi mai kwana to shi ake kira ziyada a kaida ta imla'i ziyada idan qari ne a cikin lafazi sai a samu sai a kewaye shi da kausi mai kwana sama da kasan shi idan kuwa akai kausi mai doro irin wanda aka samu to wannan sabuwar riwaya ce ba ta da alaka da waccan to ziyada farko kenan ziyada ta biyu ita ce inda yace qala fa kana ba'du ath-thuluthu ja'izan wannan shine qari na biyu to waɗannan qara-qaran an samu su a cikin riwayar muslim ne da ashabus sunan wa qala ibn abbas radiyallahu anhu sahabi abdullahi dan abbasin a lokacin da yaji wannan hadisi sai yace wadittu annan nasa ghabbu min ath-thuluthi naso a ce mutane sun kame daga bada 1/3 din ila rubu'i su koma suna bada 1/3